الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لتنين شاترة لرمضان هجرة تدود داري هدود أربعين دهدو داي دقومة دواتا هدو شكرة تدود بيدا إشرين دا أكو زامو چيغا بدا تفسيري سورة سبعي daga aya ta 16 insha Allah Allah madaukaki ya fara wannan sura da misali na godiyar iyalan annabi Dawud alaihi salam fa abinda karatun mu ne yake dauke da bayanin sa shine butulcin iyalan saba'i kaga Allah ya bada misalin godiyar annabi Dawud da iyalinsa to sai kawo misalin butulcin iyalan saba'i yace laqad kana li saba'i
fi masakinihim aya jannatan 'an yamin wa shimal كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور
ابن حجر الكتاب من فتح الباري wannan bayanin yana mujallal na 8 shafi na 411 yace hadhihi sura sumiyat bi qawlihi wannan sura ta dalilin wannan aya ta samu sunanta wato shi yasa kaji ana kiranta suratu saba'i saboda wannan aya ta dalilin wannan aya saboda cewar Allah laqad kana li saba'in fi maskanihim aya Allah madaukaki yace lallai aya ta kasance game da mazaunin saba'i wato an samu aya dangane da wurin zaman mutanen saba'i idan aka ce maskanihim wannan kira'a guda ce ko a ce masakinihim wato mazaunansu ta dalilin wannan ayar Allah madaukaki ya yi ma ita wannan sura suna suratu saba'i saboda labarin saba'i kuma an samu hadisi daga annabi Muhammad hadisin farwa bin musaikin al-muradi wani sahabin manzon Allah ne kuma yana daga cikin manyan mutane tun a zamanin jahiliya kafin ya musulunta kuma Allah ya masa tsawon rai har zuwa zamanin sayyidina Umar bin Khattab sayyidina Umar ya nada shi gwamna babban mutum ne Allah ya kara masa yarda mutumin Yaman ne ya bada labari yace ataitu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam na tashi daga kasar mu naje wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo madina ya samu annabi sai ya ce masa ya rasulallah inna saba'a qaumun kana lahum izzun fil jahiliya iyalan saba'i mutane ne waɗanda suke da girma suna da daraja tun a zamanin jahiliya iyalan saba'i wa inni akhsha an yartaddu fa uqatiluhum yana neman izinin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ya koma kasar Yaman shin idan mutane suka waɗanda suka karbi addini daga baya suka yi daina iya yakan su to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma umirtu fihim bi shay'in Allah bai yi min umarni game da mutanen Yaman ba yana cewa ya rasulullah ala uqatilu man adbara min qaumi biman aqbala minhum ya rasulullah ina da damar in yaki waɗanda suka juya baya waɗanda suka ki karban addinin musulunci da waɗanda kuma suka yi ridda ina da damar in yake su in hada kai da musulmai mu yaki waɗannan fa qala sai manzon Allah yace na maka izini a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini yana da damar ya yake su saboda haka sai ya bar garin Madina ya kama tafiya shi zai koma Yaman ya ci gaba da da'awa yana kiran mutane zuwa ga addinin Allah kuma gashi ya samu izinin annabi akan waɗanda suka yi tawaye yana iya yakan su fa arsala fi asari yace fa akhbara an qadsirtu sai annabi ya yi tambaya ma fa'ala al-Utayfi manzon Allah yace ina labarin Farwa bin Musaykin sai aka bashi labari yace ai Farwa ya bar garin Madina ya kama hanyar Yaman tunda ya maka sallama fa arsala fi athari to sai annabi ya aika a nemo ni a dawo da ni saboda haka Farwa yana cikin tafiya sai ga dan sako yace fa ursila fi athari fa raddani wannan dan sako da yazo ya same ni a hanyar Yaman yace min annabi yana bukatar ganin ka fa ataituhu sai na dawo Madina wa huwa fi nafarin min ashabihi na taradda annabi yana cikin jama'a yana cikin sahabbai fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da na baka izini ka je ka yaki mutanen nan yace eh to sai annabi yace udul qauma kai abinda zaka yi idan ka tafi Yaman ka rika yin wa'azi ka kira mutane fa man aslama minhum faqbal minhu wanda ya musulunta sai ka karbi musuluncin sa wa man lam yuslim wanda bai musulunta ba fala ta'jal to kar kai garajen komi a kansa hatta uhdisa ilayka ka jira kar ka yaki kowa kar ka kashe wani saboda addinin nan har sai an aiko min idan aka aiko min to zan baka amsa a lokacin don nan take sai Allah ya saukar da wannan sura ashe kaga saukar ita wannan sura suratu saba'i yana da sababi ko da yake Allah bai kawo maganar a farkon suran ba amma daga nan wannan shi yake nuna sababin saukar da ita wannan sura shi Farwa yace wa unzila fi saba'in ma unzila nan take sai Allah ya saukar da suratu saba'i a lokacin da Allah ya saukar da wannan sura annabi ya karanta laqad kana li saba'in fi maskanihim aya annabi ya karanta wa sahabbai lallai akwai aya da ta kasance a mazaunin iyalan saba'i da aya ta sauko da annabi ya karanta wannan guri fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah wa ma saba'u ya rasulullah menene saba'u ardun aw imra'atun shin sunan kasa ce ko sunan mata ne a nan majalisin annabi wani yake tambayan sa me ake nufi da saba'u sunan mace ko sunan kasa kala sai annabi ya ce laisa bi ardin ba sunan kasa bane wala imra'atin kuma ba sunan mace bane saba'i lakinnahu rajulun mutun ne ainihin saba'u mutun ne daga cikin mutanen da wulida walada ashara min al-arab ya haifi yara goma wadannan yara goma duka larabawa ne fatayamana minhum sittatun annabi yace sai shida daga cikin wadannan yaran suka zauna a kasar yaman kasar yaman shine annabi yake nufi da tayamana minhum wato akhadhu nahyata al-yaman sakanu fiha yaransa guda shida sun zauna a kasar yaman wata sha'ama minhum arba'a amma yara hudu daga cikin goma din nan sai suka bar yaman suka yi yankin sham suka dawo yankin siriya suka yi arewa wato sun taho arewa wadancan yara guda shida sun zauna a yankin yaman wadannan yara guda hudu fa qasadu jihatash shami suka tafi nahiyar sham to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su da kansa manzon Allah ya ce fa ammal ladina tasha'amu wadanda suka koma kasar sham akwai lahmun akwai juzamun akwai gassan akwai amila annabi ya kirga su sai cewa ammal ladina tayamanu amma wadanda suka zauna a kasar yaman fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai al-azdu akwai al-ash'ariyuna al-ash'ariyuna kabila guda ne wato yaro guda daga cikin yaran saba'i wannan yaron ake ce mar ash'ar sunansa ne to sai ya haifar da zuriya wannan zuriyar ita ce ake kira al-ash'ariyuna daga cikin su aka samu Abu Musa al-ash'ari kaga kabila ce mai zaman kanta manzon Allah sai ya ce akwai himyar kuma akwai mazhijun akwai anmaru sana akwai kinda wadannan duka yara ne na shi saba'i wadanda suke kasar yaman kowani yaro sai ya haifar da kabila kowani yaro ya samu da kabila kuma duka kabilun nan kamar yadda manzon Allah ya faɗa na larabawa ne faƙala rajulun sai wani mutum ya sake tambaya ya rasulallah ma anmar menene kuma anmar ƙala sai annabi ya ce alladina minhum khaf'an ai anmar sunan ƙabila ce a ƙarƙashin wannan ƙabila ta anmar aka samu ƙabilar khas'an da kuma bajila aka samu wannan ƙabila hadisin nan yana al-musnad yana tafsirin ibn jarir at-tabari jami'ul bayan kuma yana sunan abi dawud sunan at-tirmizi illa da al-imam abu dawud ya kawo shi a takaice amma al-imam at-tirmizi ya kawo shi da tsawon sa kamar yadda muka karanta hadisin kuma ingantacce ne yana sahihu at-tirmizi hadisi na 3222 kuma ba ma hadisin shi wannan sahabi da ake kiransa Farwatu bin Musaikin ba Abdullah ibn Abbas shi ma ya ruwaito dalilin saukar da wannan sura ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas yace inna rajulan sa'ala an-nabiyya wani mutum ya tambayi annabi a lokacin da Allah ya saukar da suran yace an saba'in ma huwa a rajulun am imra'atun am ardun wani mutum ya tambaya annabi ce ya rasulullah shi saba'i dinnan sunan mutum ne ko mace ko kuma sunan ƙasa kala sai ce bal huwa rajulun sunan mutum ne walada asharatan ya haifi yara goma fasakana al-yaman minhum sittatun yara shida daga cikin goman nan suka zauna suka yi zaman su a ƙasar yaman wasakana shama minhum arba'a amma yara hudu daga cikin waɗannan goma sai suka bar yaman suka dawo yankin sham fa ammal yamaniyun yaran su waɗanda suka zauna a yaman din su ne mazhij kabila guda ne mazhij sannan da kinda da kuma al-azdu da al-ash'ariyuna wa anmarun da kuma himyar manzon Allah ya ce araban kulluha waɗannan shidan gaba ɗayansu larabawa ne so kaga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi ilimi abinda ya shafi asalin larabawa da tarihinsu to bare kuma shi alqur'ani dama idan Allah ya saukar da shi ga annabi Allah yana saukar da ilimin wannan sura ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce masa thumma inna alaina bayanahu alƙawarin Allah ne yayi bayanin alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sai ya bayyana yara guda shida na saba'i wadanda ke kasar Yaman manzon Allah ya ce araban kulluha dukkan su larabawa ne wa amma shamiyya yaran su hudu wadanda suka koma sham sune lahmun da juzamun da amila da gassan wadannan kabilu guda hudu to kuma kowace kabila ta dada hayayyafa aka samu su kabilu a karkashin ta saboda kai sa da kaga a wata riwayar wannan hadisin da kaga kabilun sun fi adadin hakan yanda manzon Allah ya faɗa saboda me saboda kowace kabila ta samar da wata kabila din wannan riwaya ta Abdullah ibn Abbas tana al-Musnad da kuma al-Mu'jam al-Kabir wadannan hadisai guda biyu da hadisin Abdullah ibn Abbas da kuma hadisin Farwatu bin Musaykin al-Muradi game da dalilin saukar suratu saba'i da ma'anar saba'i din al-Imam al-Hakim al-Litafin al-Mustadrak ya inganta hadisin ba kuma shi kadai ba al-Imam Tirmidhi shi ma ya inganta masana hadisi da yawa sun tabbatar da wannan abin gaskiya ne ya tabbata daga bakin manzon Allah to don haka idan ka dubi littafai da suke fassara kalmomin larabci kamar lisanul arab a mujallal na 7 shafi na 99 ibnu manzuri yace saba'u ismu rajulin sunan mutum ne yajma'u ammata qaba'ilil yaman inji ibnu manzur yace shi wannan mutumin da ake kira saba'u shi ya haifar da duk wata kabilar larabawa da take yankin yaman duk wata kabilar larabawa a yankin yaman zuriyar wannan mutumin ne shi ake kira saba'u to amma yusrafu ala iradatil hayy kamar ta sashin magana wanda za a iya kawo shi a tsarin da zai iya nuna maka kamar ana nufin kabila ce sai a kawo saba'i da sunan kabila wakila kuma wasu za ka ga sun kawo shi bi ismu balda sunan ƙasa saboda haka wasu na aje saba'i a matsayin sunan ƙasa wasu na aje saba'i a matsayin sunan kabila amma asali abin da ya tabbata daga bakin manzon Allah wato shine wato sunan wani mutum ne wannan mutumin shi ya samar da kabilun larabawa gaba ɗayansu waɗanda ke yankin yaman har ma wasu da suke yankin sham in ka dubi littafin ibn al-asir shi kuma an-nihayatu fi gharib al-hadith yana cewa saba'u ismi madinati bilqisa binti sharahil sunan birnin ma ita sarauniyar saba'i wannan birninta shi ake kira saba'u to kamar yadda ibn manzur ya faɗa yace asali sunan mutum ne to amma ta bayani sai kaga wasu malaman tarihi suna aje shi a matsayin sunan gari wasu kuma su aje a matsayin sunan kabila amma dai asalin saba'u mutum ne ai in ka dubi suratu saba'i din ma yanda Allah madaukake ya bada labari ya nuna maka cewa sunan mutum ne kuma wannan yana umdatul qari sharhi sahih al-bukhari mujallal 19 shafin 262 haka nan al-bidayat wa nihaya na ibn kasir littafin tarihi yana mujallal 3 shafin 157 da Allah ya tashi bada labari a suratu saba'i sai ya fara kawo alu dauda iyalan annabi daud alaihi salam ya ba mu misali da iyalan annabi daud ta wajen godiyar ni'imar Allah da ya gama magana a kan misali mai kyau waɗanda Allah ya ba su ni'ima kuma sun gode mar Allah ka sa mu iya koyi da su to sai Allah ya kawo misalin iyalan saba'u kaga ashe mutum ne ga an ba da misalin iyalan Dawudu to sai aka kawo misalin iyalan saba'u idan iyalan annabi Dawudu sun kasance masu godiya ga Allah to iyalan saba'u sun yi butulci ga Allah tabaraka wa ta'ala. Me ake cewa butulci? Rashin godiya. Me rashin godiyansu? Shi yasa Allah ya ce akwai aya tattare da rayuwarsu. Allah ya ce laqad kana fi maskanihim aya, akwai aya, akwai abin lura game da mazaunin iyalan Saba'u, zuriyan Saba'u. Me yasa Allah madaukake ya ce akwai abin lura? Saboda duk mutumin da yake da imani idan ya sa lura ga abubuwa da suke aukuwa a duniya, to zai iya kare kansa. Dan haka yasa Al-Qur'ani ya zo da misalai, saboda ta wannan misali zaka gane idan kai halin irin na wancan, to fa abin da ya same shi zai iya samun ka. Me ya faru game da su? Sai Allah ya ce jannatani an yaminin wa shimal, iyalan Saba'u lokacin suna hade a wuri guda a kasar Yaman, lokacin zuriyar gaba dayanta tana kasar Yaman, tana wuri guda, kuma Allah ya musu albarka. Albarkan da Allah ya musu, sai ya ba su gonaki biyu ta dama, biyu ta hagu, saboda wurin nasu yana kwari, wuri ne wanda yake kwari. Sai zama gefen dama na wannan kwari akwai albarka, gefen hagu na wannan kwari akwai albarka. Akwai ma malaman tafsirin da suke ganin da Allah madaukake ya ce jannatani an yaminin wa shimal, ba wai yana nufin hagu da daman kawai bane. Allah yana nufin ya wadata su da ni'ima. Garinsu akwai dausayi, akwai lambu, akwai fadama, mazaunin nasu. Shi yasa Allah ya ce maskanihim, mazaunin iyalan Saba'u, wato ya zama mazauni ne mai albarka ga wato gonaki ne dama da hagu. Shine sai Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum, ku ci daga arzikin Allah mahaliccinku, domin ikon Allah ne. In banda Allah babu mai iya samar da kogi a gari, babu mai iya tabbatar da dausayin wannan gurin, saboda haka ikon Allah ne. Shine Allah ya ce ku ci daga arzikin Allah, washkuru lahu, kuma kumar godiya, in ji Allah, kuma sa godiya. Me yasa? Sai Allah ya ce baldatun tayyiba, ga kasa mai dadin zama, wa rabbun gafurun, kuma ga Allah mai karban gafara. Kaga shikenan, baka da matsala. Ashe an nuna maka abin da zai iya tabbatar maka da ni'ima a duniya. Ba wai abin da yake tabbatar da ni'ima shine ana kar a saba ma Allah kawai ba, babban abu shine a nemi gafaran Allah, a yi ma Allah godiya, kuma a nemi gafaransa. To koda kana laifi, Allah ba zai hallaka ka ba. Kana da ni'ima, kana ma Allah godiya. Ai, in ka lura ya ce kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, washkuru lahu, ku yi ma Allah godiya. Baldatun tayyiba wa rabbun ghafur, Allah ya san dole za a saba mishi. Amma sai ya ce ƙasa mai daɗin zama, kuma Allah mahaliccinku mai gudanar da waɗannan al'amura mai yawan gafara ne. Kaga inda za su gode ma Allah, su nemi gafaran Allah, shikenan al'amari ya ƙare. Allah madaukake ce haƙiƙa akwai abin, akwai aya tattare da wannan, wato laqad kana yuladu saba'in fi maskanihim, li waladi saba'in fi maskanihim aya, yaran Saba'u a lokacin da suna hada a wannan guri. Allah ya ce to akwai abin lura game da su. Me yake karantar da mu? Wannan hujja ce tabbatacciya wanda take nuna cewar idan mutum ya yi ma Allah godiya akan ni'ima, to koda yana saba ma Allah, Allah ba zai karɓe wannan ni'imar ba. Idan kana mar godiya, kana bauta mishi, kuma kana saba mishi da wannan ni'imar da ya baka, idan har kana bautansa, kana mar godiya, kuma kana Allah ka gafarta min, to wallahi ba zai kwace ni'imar ba. Ba zai kwace ba, ya san duk ɗan adam yana laifi, kuma duk mutumin da zai san yana laifi ya nemi gafaran Allah, to akwai alaman nan gaba zai bari. Saboda haka yasa Allah madaukaki yake gaya musu, kaga wannan umurni ya musu, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, ga ni'ima an baku, to ku ci ni'imar, ku yi ma Allah godiya, sannan kuma ku riƙa bautansa, don godiyar Allah ita ce a bauta mishi. idan kuna bautar Allah kuna gode masa kuna neman gafara to ni'imar nan ba za ta rabu da ku ba don haka yasa Allah ya kawo kalmar rabbu rabbun gafur idan aka ce rabbu asali da larabci wannan ya zo ta bayanin al-Imam al-Husayn Abu al-Qasim al-Rajib al-Asfahani a littafin sa al-Mufradatu garib al-Qur'an shafi na 184 yace ar-rabbu fil asli at-tarbiya asali kalma ta rabbu asali ma'ananta reno yanzu zaka ga bishiya ta girma ai akwai wanda yake renonta zaka ga dan adam yana girma ai akwai wanda yake renon shi shi yasa ake kiran Allah rabbul alamin saboda Allah shine mai reno me ake nufi da reno insha'u shay'i halan fahalan Allah yana halittan ka kadan kadan zaka ga da kana dan karami kana girma da baka da gemu ka samu gemu ana nan tafiya kuma sai furfura ana nan sai ka duka akwai wani wanda ke kulawa da wannan abun akwai wanda ke gudanar da wannan shi ake kira rabbu shi ke canza halitta daga wannan yanayi zuwa wancan yanayi idan shuka kai ai kwaya ce ka binne kai tafiyar ka to wannan kwayar za ta fito kadan tun ba ta da karfi Allah yana renonta har ta girma har ta fitar da amfanin da dan adam zai ce rai to don haka in ka dubi duniya karkab babu wani mai rayuwa sai ta dalilin kulawar Allah shi yasa ake kiran Allah rabbul alamin akan ce rabbahu wa rabbahu da larabci akan ce rabbahu wala yuqalu ar-rabb mutlaqan illa lillahi ta'ala wannan bayanin al-imam ar-rajib yana cewa kalman ar-rabb da aliful lamun baiwa a danganta ta ga kowa sai ga Allah madaukake shi kadai al-mutakallifu bi maslahatil mawjudati duk wata halittar da ka ganta a doron kasa waye dauki nauyin ta Allah saboda haka abinda Allah yake nufi da rabbu rabbun gafur da yace baldatun tayyiba wa rabbun gafur ayyana nufin duk wata ni'imar da take garin nan wannan ni'imar Allah shi yake gudanar da ita kuma haka ne saboda haka idan ka ganka da lambu ka ganka da gona da shuke-shuke da komi Allah ke yi ba kai bane don haka aka kawo kalmar rabbu da ku da abincin naku Allah shi ke gudanarwa to Allah ya gaya musu sharadin dawwamar ni'ima ya kamata mu rike me sharadin dawwamar ni'ima godiyar Allah da neman gafara ka gode ma Allah ka nemi gafara an san zaka yi zunubi ba kama da dukiyar ka yi zunubi bare ka samu dukiya zai wuya a ce mutum bai saba ma Allah ba amma ka yadda akwai wanda ya baka dukiyar dan ka masa godiya kuma ka yadda kana saba mishi kai ta neman gafaransa sannan kana kulla niyyar dainawa magana ta kare Allah ba zai halaka ka ba Allah da kansa ya gaya ma iyalan saba'i sun dauki nasihar Allah
fa'aradu fa'arsalna 'alayhim sayyidal 'alim wa badalnahum bi jannatayn ذوات يكل خمط وأثل وشيء ذوات يكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل
فأعرضوا دعنا كسم سيسوك بجري مع الله كاكا أمرنين الله كاكا إيالان سبئي Allah ya hada kabilu a wuri guda ya hada muku arziki cikin sauki to ga abin da ake so ku yi fa a'radu sai suka bijire kaga wannan kalmar ta tabbatar da sun saba ma Allah sun kafirce ma Allah to amma a duk alqur'ani kuma haka nan ba a samu ta hadisin manzon Allah bayani game da annabin da Allah ya tura musu ba babu bayani illa dai Allah ya ce mana a'rabu sun kauda kai kuma ka sani babu shakka akwai wanda ya je musu akwai wanda ya je gare su da sakon Allah amma Allah bai kira sunan shi ba domin ba duka annabawa Allah ya kira sunansu ga annabi Muhammad ba. Ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani, minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusuhum alayka. Daga cikin su akwai waɗanda mun gaya maka su, daga cikin mu akwai waɗanda bamu gaya maka su ba. To Alƙur'ani yana ɗauke da labarai waɗanda ba a ma bayyana annabawan, sai dai a bayyana mutanen. Su annabawan ai sun riga sun isar da saƙon Allah, don haka ba matsala game da su. Amma matsalar tana ga mutanen, saboda haka yasa aka samu na labarinsu don su zama abin misali gare mu. Fa'aradu, sun juya baya. Amma idan ka dubi littafin tafsiri za ka ga ana cewa har ma annabawa 13 Allah yake aika musu, sun kai 13. Wannan duk labarai ne da babu wata hujja ingantacciya daga Alƙur'ani ko hadisin manzon Allah. Allah ya tabbatar mana abinda annabin ya gaya musu. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wanda shine sakon Allah. Fa'aradu, sun bijiri. An kira su zuwa ga Allah, an tunatar da su ni'imar Allah. Wa anzaruhum iqabahu, an yi musu gargadi, idan kun kiji ba za ku ki gani ba. Dan duk wani annabi sai ya faɗa wa mutanansa, idan kun zama waɗanda za su toshe kunnuwanku, ba ku son ku ji maganar Allah, to ku sa ido, idanuwanku za su gani, za su nuna muku azabar Allah. Babu ko shakka. Wa qalu, suka ce, ma na'rifu lillahi azza wa jalla alaina ni'ma. Ta duk wata ni'imar da take garin nan wannan namu ne, ba wata ni'imar da Allah ya mana, mu muka yi. Ka san idan mutum ilimi ya mar yawa sai ya lalace. Yana ganin basirarsa ce, iliminsa ne, abinda ƙaru ne ya faɗa kenan. Ya ce, dukiyar nan da kake gani ilimi na ya bani, saboda injiniya ne, ƙaru na injiniya ne, masani ne na iyaka. Saboda haka yasa yana da basira na ilimin dukiyar da take binne a ƙasa. Ya suka ce, wannan ni'imar da ka ganta a garin nan ai yanayi ne dama kuma ya kawo, sannan kuma babu wani abin da ya nuna cewa Allah ne yake yi, ba Allah ba ne. Dama can akwai rafi, kuma rafi duk inda ya wuce ai za a samu fadama. Kaga shikenan, dama akwai rafi, idan rafi ya zo gari kaga mutanen da suke gewayen rafin ai za su amfana. To ina aikin Allah a gurin? Shikenan, sai Allah ya ce to zai gwada musu. Shine Allah ya ce, fa arsalna alaihim saylal arimi, sai muka sake musu ambaliyar ruwa. Idan aka ce saila shine ruwa, al-arimi wanda yake ambaliya na dam, asali kalmar dam ita wannan kalma ta al-arimi. In ka dubi littafin tafsiri zaka ga fasara daban-daban da malamai suke mata, fasara daban-daban. Amma dai akwai fasaran Abdullahi ibn Abbas, tunda Abdullahi ibn Abbas sahabi ne, to kaga ko da babu nassi daga bakin manzon Allah, idan sahabi ya yi magana to maganarsa ita ce gaba. To Abdullahi ibn Abbas ya fassara, sannan akwai wasu matabi'ai da suka fassara. Abdullahi ibn Abbas ya ce, kana dhalika saddu banatu bil qisu. Asali abinda ake nufi da al-arim dam, madatsar ruwa. Wannan madatsar ruwan an ce ita sarauniya saba'i, wanda malaman tafsiri da yawa suke kiranta Bilqis, ita ce ta yi shi. Sarauniyar ta amfani mutanen ƙasan kwarai, ita ta tsara. Kaga kenan, ashe madatsar ruwa dam ya daɗe a duniya. Wannan ana maganar fa zamani ne da ya daɗe kafin ma zuwan manzon Allah. Amma tun a wancan lokaci suna da wannan tsari, sun san cewa za a datse ruwa ya riƙa taruwa, ana buɗe shi da kaɗan da kaɗan, jama'a suna amfana da shi. Ba ma kamar zamanin yanzu ba, wanda madatsar ruwan baya ga cewar yana amfanar da yana kawo amfani ga manoma, sannan kuma ana samun wutar lantarki a dalilinsa. To kaga wannan abu ne wanda zamani ya zo da shi. Amma tun a zamanin da suna da ilimin datse ruwa, ba shakka. Hatta mutanen Annabi Salih, samudawa in ka tafi gidajensu za ka gani a fili, har yanzu ma yana nan. har yanzu akwai alamar madatsar ruwan da yanda suka yi hanyar ruwa yana bin unguwa unguwa wato suna da tsari yanda ka gani tsari na birane na yanzu pamfuna a rika jan pamfuna gida gida unguwa unguwa tun a wancan zamani akwai wannan technology din illa dai nasu daban ne to shine Allah ya ce tunda sun ce babu Allah sai Allah ya fasa dam dama akwai dam a saman su wannan dam din sai Allah ya fasa shi to kaga kuwa idan dam ya fashe dama abin da zai faru shine ruwan da zai taho da laka lakar sai ta binne gonar kowa to idan aka gama ambaliyar ruwa idan ka taho kana cewa ina gonanka wani zai ce wannan mahaukaci ne saboda ba alamar an taba yin gona ma zaka gani banda laka ba komi wanda duk inda aka yi ambaliyar ruwa zaka gani to abin da ya faru da su kenan Abdullahi ibn Abbas ya ce ita sarauniyar saba ita gina musu wannan alama iwadihim asali suna yawan fada da juna gashi dai asalin su guda ne amma suna yawan fada da juna saboda haka sai ta yi wannan madatsar ruwan fa amarat biwadihim fasudda bil aram tasa aka toshe saman wannan kwari da suke ciki wa huwa musannatu bi lugatihim yar saboda haka idan aka ce al arim ana nufin madatsa amma ba da larabci bane harshen himyar na'am yaren himyar yaren larabawa ne kamar yadda annabi ya faɗa da bakinsa manzon Allah ya ce araban kulluhum dukkansu larabawa ne amma kowane yare za ka samu akwai harshensu daban kuma haka za ka samu duka yaruka fasaddat bainal jabalain bis sakhari saboda haka ita wannan sarauniya ta sa aka yi madatsa aka samu duwatsu aka gine tsakanin duwatsu guda biyu manyan tsaunuka guda biyu aka gine tsakaninsu wannan kwarin sai zamanto an samar da matatsar ruwa to sai ta yi mar kofofi waɗannan kofofi ana buɗe su wannan kofar za a buɗe ta a farkon damuna ita kofar da za a buɗe a farkon damuna tana sama can saboda da damuna madatsar ruwan ya cika tunda ya cika ba za a buɗe na ƙasan ba sai na sama to ana nan na saman damuna na tafiya rani na shigowa ruwa na yin ƙasa wannan kofar za ta zo ta ya zama ruwa bai fitowa daga cikinta to sai a buɗe kofa ta biyu to ana nan idan an kai tsakiyar rani ruwa ya yi ƙasa da yawa sai a buɗe ta ƙasa to idan suna amfana da wannan ruwan kafin ruwan ya kare damuna ta dawo sai a kulle kofofin gaba ɗaya idan an kulle kofofin gaba ɗaya sai ruwan ya rika taruwa illa iyaka suna amfana da ruwan sama da yake saukowa kaga daga nan aka fara samun hikima na tsara dam kamar yadda ya taho ta bayani to ita wannan baiwar Allah da ta yi musu wannan sai ya zamanto ni'ima ce Allah ya tabbatar musu kaga tsawon damuna manoma ba su da damuwa game da ƙarancin ruwa to sai a buɗe wannan ƙofa idhtaju ila alma wa idastagnau sadduha idan sun wadatu gaba ɗaya ya zamanto damuna ruwa ya sauko sai a toshe ƙofofin gaba ɗayan su fa idza jaa almatar ijtama'a ilayhi ma'un awdiyatil yaman saboda haka idan damuna ta zo duk wani kwari na yaman sai ya taho da ruwansa ya taru a wannan dam din a wannan madatsar ruwan don haka mutanen yaman sai suka samu wata albarka mai yawan gaske ta dalilin wannan ruwa fahtabasa saylu min wara'i saddi fa amarat bil babil a'la fa futiha fajara ma'uhu fil birka kaga kenan tayi wato da aka yi madatsar ruwan sai ta yi kofofi guda uku wannan a saman wannan wannan a saman wannan wanda tsawon damuna mutanen suna samun amfani daga wannan dam din babu shakka wannan albarka ce mai yawa duk mutanen da suke kewaye da dam su sun sani ba shakka akwai albarka a tare da su to babban abin da yake ake bukata shine a gode ma Allah domin ni'imomin nan dan adam ba zai iya yin su ba kai ka sani babu mai yi sai Allah to Ibn Hajar a littafin Fathul Bari yana mujallar 8 shafin 411 yace sailal arimi as-sudd asali me ake nufi da sailul arimi shine as-sudd wannan as-sudd din shine al-arim yana cewa wannan ita ce fassara mafi yawan malaman tafsiri me yasa aka kira shi al-arim yace bi lahni ahli al-yaman harshen mutanen yaman ne kamar yadda wancan riwaya ta da muka karanta ake cewa harshen kabilar himyar wanda tana cikin zuriyar saba'u din nan mazauna yaman to amma ba duka ne aka dauki wannan fassaran ba an dace mafi yawan malaman tafsiri suna daukan wannan a matsayin hakan akwai malaman da suke cewa al-arimu din nan al-arimu wanda Allah ya faɗa ismul jurzil ladhi kharaba sadda wato a lokacin da Allah yayi nufin zai tura musu azaba Allah da ikonsa sai ya tura bera Allah sai ya tura jaba irin beran nan masu barna da ya tura musu to wannan beran shine wanda ya dinga cin ginin da aka yi aka tsare wannan ruwan beran na ci har dai ya gama cinyewa sai ruwa ya fashe saboda haka shi Allah da sababi yake halaka ka kuma kankanin sababi wanda karena sai ya zama dalilin bala'i da zai samu dan adam daga shi har zuriyarsa to wannan berar da Allah ya tura musu ita ce ake kira al-arimu akwai malaman da suke da wannan fahimta to sannan kuma akwai malaman da suke ganin sifatu as-saili ma'khudun min al-arama abinda Allah yake nufi da sailal arimi wato al-arimu din siffan as-sailu ne wato yanda ambaliyar ruwan yazo dan adam ba zai iya misali shi ba wato shine Allah ya kira sunan ambaliyar sunan ambaliyar ne al-arim wato kamar a ce mummunan ambaliya wanda Allah ya tura musu mai ban tsoro wanda ba su taba ganin shi ba a tarihi saboda haka sunan ambaliyar shine al-arim to kuma akwai malaman da suke ganin al-arimu gaba ɗaya ruwa mai yawa kawai tunda ana magana ne akan dam kaga dam ko yana tattara ruwa mai yawa ismul lil matari al-kasir idan ruwan sama ya taru a wuri mai yawa sai a kira shi al-arim wa qala al-farra'u al-arim al-musannatu wa hiya musannatun kanat tahbitu al-ma'a ala salasati abwabin minha kamar yadda muka bada labari asali sun tsara dam wannan dam akai masa kofofi wadannan kofofin ruwa suna fitowa da shi kadan kadan to wa kanu an'ama qaumin a duk duniya a wannan lokaci babu dan adam da ya fi zama cikin ni'ima kamar su a duk duniya saboda duk abin da zai kawo wahalar rayuwa Allah ya dauke musu Allah ya riga ya dauke musu shi yasa Allah ya kira wannan gari da suna baldatun tayyiba idan ka ji an ce gari mai dadi kai ka sani duk wata matsala babu ita a wannan garin duk wata matsala babu ita a wannan garin falamma a'radu an tasdiqir rusul amma da suka bijire suka kauda kai suka ki gaskanta manzannin Allah wa kafaru suka kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala basaka Allahu alaihim tilkal musannat sai Allah ya fasa wannan madatsar ruwan fagharikat ardhum wannan duk yana cikin bayanin Ibn Hajar al-Littafin Fathul Bari wannan ruwan da ya faso da ya fito sai ya mamaye gonakin su wa daqqatir ramlu buyutahum yashi ya binne gidadan su wa muzziku kullu mumazzaqin Allah madaukaki ya tarwatsa garin gaba dayan sa tarwatsa wanda yayi sai da ta kai ga larabawa na misali da su larabawa suna bada misali da su idan mutane al'amarin su ya lalace a ce ai waɗannan sun watse kamar mutanen Saba'i wato sun zama abin misali don ba a taba samun watsewar mutane irin yadda ya faru a wannan lokacin ba. Abu Ubaida shi ma ya gabatar da fassara mai kamar haka, yana cewa a lokacin da mutanen Saba'i suka kafurce iyalan Saba'i, a lokacin da suka kafurce ma Allah, to sai Allah tabaraka ta'ala ya sako wannan tafkin ruwa gare su, wannan madatsar ruwan sai ya fashe, da ya fashe sai ya zamanto dalilin halakar su. Shine Allah madaukake ya ce bayan ruwan ya kare, baddalnahum sai muka canza musu a kiftawar ido, bi jannataihim waɗancan gonaki guda biyu dama da hagu masu daɗi, sai aka samu jannataihi wasu gonakin biyu ne daban. Waɗanne irin gonaki biyu? Zawatai ukulin khamtin, ba a cewa babu shuke-shuke, amma shuke-shuken masu ɗaci. Idan aka ce ukulin khamtin, abinci ne mai ɗaci, don haka ba wai sunan bishiya guda ba ne, ana nufin alhamuba au ukulin marara, wato itatuwan da suka fito bayan ambaliyar ruwan, itatuwan da suka fito a gefe a wannan gonakin sai zama itatuwa ne waɗanda suke akwai ɗaci sannan kuma akwai tsami, kaga kenan babu daɗi. Allah ya ce wa aslin da goruba, wa shay'in min sidrin qalil, da kuma ɗan wani abu wanda ya shafi magariya. To magariya akan ɗan samu ‘ya’yanta ana ci aiko, amma ko su ‘ya’yan magariya ai ba za su rike mutane ba. To shi ɗin ma da yake mai kyau ne, sai Allah ya ce ƙalilun, shi magariyan ma ba a ba su shi da yawa ba. To idan aka ce maka wuri ya tara magariya ana samun ‘ya’yanta, ai dole a watse, don magariya ba abinci ba ne. To ko shi ɗin ma Allah ya ce kaɗan ne, abin da duk ka gani a ƙasar baya samar da fa’ida a jiki, daga mai ɗaci sai mai tsami sai mai hamami sai mai bauri, don haka kowa ya san cewa zama ya kare. Mai Allah madaukake ya ce a gaba,
zalika jazaa'uhum bima kafaru wa hal yujazaa'u illa al-kafur.
Zalika jazaa'uhum, Allah ya ce to wannan sakayya ce da muka musu. Wannan shine babban abin lura gare mu, muna baya Allah ya samu iya kiyayewa. Ta wannan ayar ba a kansu ba ne, Allah da ya bayyana mana labarin ya hallaka su. To sai ya ce wannan sakayyar da muka musu, ai dalilinta bima kafaru, saboda kafircewa da suka yi ne. Kaga kenan butulci, saboda al-kufru yakan zo da ma'anan butulci, wato butulcinsu shine rashin godiya, ba su yi godiya ga Allah ba. To sai Allah madaukaki ya ce wa hal nujazi illa al-kafur, shin muna irin wannan sakayya face ga masu butulci? Ai kaga wannan magana ga masu hankali da su ake, kaga mu da muke ji. Shine Allah ya ce irin wannan sakayya ai ba a yanta sai ga mai butulci wanda bai sanya gode ma Allah ba. To Allah yana nufin kuma fa idan kuka yi irin abin da suka yi, to babu shakka Allah madaukaki zai muku abin da ya musu. Allah ka tsare mu. Me ya ce a gaba?
Wada'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha qura
an gaya mana rabin ni'iman da Allah ya musu. To sai Allah ya dawo da bayani ɗaya rabin da ba a yi bayaninsa ba, ai ni'imar ba ɗaya ba ce. Waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha, a tsakanin mutanen Saba'i da kuma birane na yankin Al-Qudus, shi ne qura allati barakna fiha, duk inda ka ji an ce alƙaryar da Allah ya mata albarka yana nufin yankin Qudus, Philistine, saboda haka Allah ya tara annabawa masu yawa a wannan gurin saboda albarka. Shi yasa Allah yake kiran gurin mai albarka. Me yasa ake kiran Qudus wuri mai albarka? Saboda yawan annabawa. yawan manzannin da Allah ya tayar a wannan gurin. To sai ya zama tsakanin Qudus da Yaman, muka sa ya zama ƙuran zahira, birane ne a bayyane. Me ake nufi mutawasila? Tazharu as-saniya min al-ula. Misali, yanzu kana nan Abuja, amma daga nan Abuja sai ka ringa hangen Zaria. Kasan wannan in ba ikon Allah ba zai yi ba. Allah ya matso da garuruwan kurkusa. Wannan ayar ita ke nuna maka cewar Allah yakan nade duniya kuma yakan bude ta. Don haka ba abin mamaki bane a ce maka wani mutumin Allah ya nade mar kasa a matsayin karama, ba abin mamaki bane. Don haka zai iya tafiya daga nan ya je Kano ya dawo da yamma kuma a kasa, ce kai anya ko ba ƙarya bane. Ba shakka Allah yana nade kasa ga wasu mutane, kuma Allah ya tabbatar mana a nan ya nade kasa ga mutanen Yaman. Saboda haka idan kana Yaman, duk wani birni da yake tsakanin Yaman da Qudus kana Allah ya marmatso da su. Don haka daga wannan birni kana hangen wancan birni, daga wancan birni kana hangen wancan birni. Allah ya ce wa qaddarna fiha sayr, mun sawwake tafiya a tsakanin su. Masiruhum fil gudui war rawahi ala qadri nisfi yawmin. Saboda haka in ka tashi daga nan Abuja a kasa kafin azhar kana Kaduna, wannan hikimar Allah ne. Kuma kafin ka isa Kaduna kana hangenta, kaga ina aka ce kana hangen gari ba za ka ji gajiya ba, kana gada a totun daga garin nan ba zan ma huta ba, barin karasa. Ba wahala, haka suke tafiyar su. Kuma har ma duk duniya kowa ya sani, su ma sun sani Allah ya musu taimako, ya nade kasar. Allah yake cewa siru fiha layaliya, ku yi tafiya a cikin waɗannan birane da daruruka, wa ayyaman da yinnai, kuna iya tafiya cikin dare, kuna iya tafiya da yini. Allah ya ce aminina, kuna cikin amana, babu ƴan fashi, babu ƴan fashi, ba barayi, babu kidnappers. Haka Allah madaukaki ya sa hanya ta zama lafiya lau. To dama ɗan kasuwa abin da yake so kenan. La takhafuna aduwan wala ju'an wala atasha, ba ku jin tsoron yunwa, ba ku jin tsoron kishi, ba ku jin tsoron makiya, su ne kaman barayi. Mutma'innina fi sayri fi tilka layali wal ayyam ghayr khaifin, ba sa tsoro dare da rana tafiya ake. Wa hadha min tamami ni'mati Allahi alayhi, wannan shi yake gwada maka waɗannan sun samu ni'imar da ko ina babu inda aka ba su irin su. Kai ma ba za ka taba samun inda aka ba su ni'ima irin wannan ba. Babu waɗanda aka taba yi musu ni'ima irin waɗannan mutane. Domin idan aka ce kuna da ƙasar gona, ƙasar noma, saboda haka za ku riƙa kuna samun noman rani, noman damina. To babban abin da kuke tsoro shi ne, idan an noma za a iya fitarwa a kai ƙasashe a sayar? Idan ba a fitar ba, noman ba ta zama ni'ima ba. To sai zama duka Allah ya musu sauƙin shi. Kaga gonakin nasu Allah ya ba su cikin sauƙi, suna samun ni'ima, suna samun albarka ta damuna da rani. To yanda za a ɗauki kayan amfanin gonan a rarraba ma duniya, nan ma sai Allah ya sauƙe shi, kuma Allah ya ba su zaman lafiya. Saboda haka sai Yaman ta zama abin misali a duk duniya. Amma bari ka ji, in ni'ima ta yi yawa, mutum fandarewa yake. Me suka ce a gaba?
Faƙalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahadith wa mazzaqnahum kulla mumazzaqin inna fi dhalika la'ayatin likulli sabbarin shakur.
Da ni'ima ta kai ni'ima, wa qalu, sai suka koma muguwar addu'a. Rabbana, ya Allah, muna roƙonka, ba'id baina asfarina, ka sa tafiyar mu ta yi nisa. Ka ji addu'an da suke yi, wanda shi yake gwada maka ba mai maganin ɗan adam sai Allah. Karka ɗauka wai daɗi yakan sa mutum ya shiryu, wallahi daɗi yakan sa mutum ya lalace. sai wanda Allah ya shirye shi wai da suka samu ni'ima ta kai ni'ima addu'ar ma da suke kaga sun yadda akwai Allah sun yadda shi yake musu to abinda muke so wannan saukin da kama na tafiya Allah ka cire ya kamata mu samu doguwar tafiya don talaka ya gane kuransa kaji mugunta ko kaga idan tafiya ta yi tsawo kaga mai kudi sai haura kumi kuma wannan tafiyar kowa ma yana yin ta a bai yi ba shine Allah ya ce wa zalamu anfusahum sun cuci kawunansu saboda duk mutumin ya yi kansa mummunan addu'a ya cuci kansa kuma wannan yake nuna maka akwai mutanen da suke mummunan addu'a a rayuwarsu kuma haka ne har yanzu akwai akwai mutanen da suke makawunansu mummunan addu'a Allah ka tsare mu amin don haka malamai suke bada misali da misali na farko misalin mutanen saba'i in ana neman mutanen da suka yi wauta a dai labarin alqur'ani babu irin mutanen saba'i don haka yasa idan ana misalin wauta to sai a kawo mutanen saba'i sun fi kowa wato wauta irin ni'imar da Allah ya musu sai aka waye gari suna cewa Allah ka sa mu shiga wahala wai wahala suke nema saboda dadin yayi yawa wanda al-imamu at-tabari mai tafsiri a tafsirin sa yace wa hadha min ad-dalalati ala batril qawm bi ni'matillah wannan shi ya nuna maka mutanen Yaman sun kai makura ta wajen butulci makura ta kai karshe ai Allah ya bayyana ni'imar da ya musu duk wannan da sauki idan aka ce mutane suna addu'ar wahala ta zo to kaga wannan butulcin ya kai iyaka maimakon a ce Allah mun gode da ka saboke mana muka samu dadin rayuwa a'a Allah muna roƙonka ka canza saukin nan ka kawo wahala wai an taba samun mutane da suka yi wannan to wannan sai zama abin misali ga duniya abin misali musamman a ƙasar Larabawa idan mutum ya yi wauta ya ce kai wautan wani kamar ta mutanen saba'i to ba su kaɗai ba ne akwai misali na biyu shine misalin Abu Jahal wanda shine misali na biyu na mummunan addu'a da aka yi wanda Allah ya bada labarinsa a cikin Alkur'ani ai kaga wannan ya fito da Abu Afili Allah ya ce faqalu rabbana ba'id baina asfarina kaga wannan misali ne a fili da ya nuna maka mutanen nan sun yi mummunan addu'a makawunansu Allah ya bada labari mutum na biyu shine Abu Jahal Abu Jahal shi ma ya yi makansa mummunan addu'a wannan ya taho a littafan tarihi babu shakka hadisin Abdullah bin Sa'laba bin Su'ayrin ya ce inna ba Abu Jahalin hina taqal qawm a lokacin da aka taho za a gwabza yakin Badar a lokacin da za a yi yakin Badar sai Abu Jahal ya yi addu'a to yanzu kai da ka san baka da gaskiya wace addu'a za ka yi banda Allah ya sauke maka yadda za ka gudu a'a ya riga ya san ba shi da gaskiya amma duk da haka sai ya yi addu'a Allahumma aqta'na lirrahimi ya Allah kai ka fi sani tsakaninmu da Muhammadu wanda ya fi yanke zumunci ka fi sani wa atana bima la na'rifuhu ka san wanda ya zo da sabon abu ka san musulunci duk sa'ilin da ya bane a ce ai wannan sabon addini ka san wanda ya zo mana da sabon addini fa ahnihil gadata Allahumma ayyuna kana ahabba ilaika to mun dade muna gwagwar maya tsakaninmu da Muhammadu to Allah dai ka san wanda ka fi so ka ji Abu Jahal da wauta Allah ka san wanda ka fi so ko dai mu ko Muhammadu ayyuna kana ahabba ilaika wa arda indaka to roƙona da kai duk wanda ka fi so din nan ka bashi nasara a yakin da zamu gwabza a gobe na Allah ka ji wauta ta Abu Jahal ai idan ka riga ka san baka kan gaskiya kar ma ka yi addu'a in ma za ka yi addu'a to ta tsira ne ba a wasa da al'amarin Allah wannan hadisin yana sunan nasa'i a sunan kubra kuma yana al musnad hadisin isnadin sa yana da kyau zaka gani a littafin zadul ma'ad na ibnu qayyim jawziya ibnu qayyim ya kawo labarin inda ake magana game da yaki uhud yana juz'i na 3 shafin 161 shine sai Allah ya saukar da aya shi ma a dalilin sa yana suratul anfali aya ta 19 in tastaftihu in kun nemi nasara a daren jiya kuna addu'a faqad ja'akumul fatu to ai nasarar ta zo wa in tantahu in ko da wannan zai zama ishara gare ku ku bari ku daina kafirci fa huwa khairul lakum to da ya zama to shine mafi alkhairi gare ku kaga ya mun cewar alqur'ani ya tabbatar mana akwai wadanda sun yi makawunan su munanan addu'a kuma duk waɗannan da suka yi makawunan su munanan addu'a Allah madaukaki ya karba Allah ya karba saboda haka yasa in ka dubi tafsirin al-Imam Sa'di Tafsirul Karim Ar-Rahman Allah ya masa rahama yana cewa laysa li ijabati llahi li du'aihi karamatan fi haqqihi saboda kai addu'a Allah ya karba wannan baya nuna kana da wata daraja a wajen Allah don haka yasa karka dauka wai dan an ce wani bakin sa kamar wuka da yayi addu'a Allah ya karba a karka dauka wai yana da daraja a wajen Allah shi Allah kamar da ya fada mana ne kullun yumiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdura kyautar Allah bai barta a tsakanin musulmi kadai ba Allah yana ba musulmi Allah ya ba kafiri shine abin mamaki da zaka gani wani yana cewa a'a wani mara lafiya fa ya tafi fasto ya mar addu'a ya warke wannan ba abin mamaki bane boka ma sai ya maka sai kuma ya tabbata kana tsammani tabbatar abin aikin bokan ne Allah shike yi duk wanda yayi wata addu'a kaga an samu biyan bukata babu wanda ya biya bukata sai Allah to amma Allah yana biyan bukatar masoyinsa kuma Allah yana biyan bukatar makiyinsa saboda dukkan su bukatu ne na duniya a lahira Allah bai karban addu'a sai ta masoyinsa amma a nan duniyan duk wanda ya roka Allah zai bashi saboda kai sa zaka ga wasu sun fi ma gwamnatar su tafi wajen bokaye a je wajen boka yayi kaza saboda ai na boka ya fi sauri eh saboda ka fi saurin zama kafiri nan da nan mutun ya bar musulunci shi yasa zaka ga ijabar tana kama hankali kuma shaydan yana rudan mutane da wannan ana ta asaran addini Allah ka tsare mu wato idan Allah ya karba addu'an mutum baya nuna Allah yana son shi Allah yana iya karban addu'anka kuma wannan addu'a ta zama dalilin ajalinka baka ma sani ba ai abin da ya faru kenan suka ce ya Allah ka nisantar da tsakanin tafiyar mu sai Allah ya ce wa zalamu anfusahum sun cuci kawunan su me ya faru ai Allah ya amsa da ya amsa fa yace faja'alnahum ahadisa sai muka sa suka zama tatsuniyar mutanen da Allah ya maida su kamar da larabci ne ka ce wane ya shiga khabaru kana duk inda za a yi misali da shi za a yi saboda haka Allah ya sa suka zama tatsuniyar larabawa shine ja'alnahum ahadisa duk inda ake zance ake hira to da wuya a gama hiran ba a kawo labarin mutanen saba'i ba saboda ni'imar da suka samu da yanda karshen su bai zo da kyau ba kuma Allah ya ce wa mazzaqnahum kullamu mazzaqin Allah madaukake ya ce muka wargaza su iyakan wargazawa inji Allah mun wargaza su iyakan wargazawa idan aka ce babu kasan noma to ai dole a bar gari saboda idan ba abinci zaman gurin ba zai dadi ba to daga nan fa suka tatarwa tsayawa shine abinda manzon Allah yake cewa aka samu wasu sun yi arewa amma mafi yawansu suna nan a kasar Yemen har yanzu to waɗanda suka yi arewa din nan biyu daga cikin su sune suke garin Madina waɗanda manzon Allah ya tarar da su banu al-Aws da al-Khazraj al-Aws da al-Khazraj su ma suna cikin mutanen Yemen waɗanda Allah ya tarwatsa sun da yayin shine suka taho garin Madina suka zauna kafin Yahudawa su ma su zauna sannan daga baya Allah ya kawo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hijira Allah madaukaki yace mumazzaqnahum kullu mumazzaqin inna fi dhalika lallai labarin iyalan saba'i a cikin labarin la ayatin akwai ababen lura li kulli sabarin ga duk mai yawan hakuri shakurin mai yawan godiya ga ni'imar Allah Allah ka samu na ciki idan kana da hakuri to labarin ya isa abin misali gare ka idan kana so ka san darasi na godiya to ka dauko labarin sabu shine abin da Allah ya faɗa in dai ana son a ga misalin butulci yanda Allah yake kwace ni'ima daga wanda baya gode masa ashe godiyar Allah dole ne ka gode ma Allah akan ni'ima dole ne in baka gode mar ba baya ga cewa akwai azaba kuma ni'imar ma zai kwace ta to abin da ya faru kenan sai Allah ya karba wannan ni'ima aka wayi gari mutanen saba'i sun zama tarihi mai Allah ya ce a gaba
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه حقيقة إبليس يا تبتر دزتون ديايو دان أدم تمثال أبن دي فاروغ إيالا سبعي فتبعوه دانك وسنبيشي illa fariqan minal mu'minin sai dai dan wani yanki na mu'minai wama kana lahu alaihim min sultan
wama kana lahu alaihim min sultan lillahi la'alama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shakk wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz
wama kana lahu alaihim min sultan shi iblis bashi da wani iko akan su iblis bashi da wani iko akan su abin wato iblis da kaga yana batar da mutane ba wai ya gagara Allah bane a illa lin'alama man yu'minu bil akhirah mimman huwa fi minha fi shakkin abin da yasa Allah ya ba ma iblis iko ya bashi iko har yake iya batar da dan adam shine saboda Allah ya sa iblis ya zama jarabawa ga dan adam kaga kenan Allah ya ba ma iblis dama dan iblis bashi da iko ya batar da kowa in babu ikon Allah to Allah ya bashi iko ne saboda me saboda a jaraba dan adam a ga godiyarsa to ta dalilin iblis ake iya gane wanda ya yarda akwai Allah wanda ya yarda akwai lahira da kuma wanda yake shakkanta ta dalilin iblis ake ganewa saboda iblis shi yake rudan wasu mutane ya ce ma kai da Allah buge wani ka samu kudi ba wani lahira ka buge shi kawai to kaga wannan yana shakkar lahira ko saboda ka yabi iblis wani kuma zai ce a kar ka taba shi babu shakka duniyar nan akwai mahaliccinta mu ma shi yayi mu kuma jarabawa ce akwai ranar hisabi to wanda yake ya yarda akwai lahira ba zai saba ma Allah ba wanda yake shakkar lahira to zaka ga baya ganin girman zunubi don haka yanzu karka yi mamaki a inda ake karatu na akwai barawo shi yanzu aljihunka yake nema in ya ga ka dan yi gengedi sai sa hannu ya zare kudin kaga kai kana jin wa'azi shi kuma yana sace kudinka to kuma har makka in ka tafi haka ne zaka biya kudi kaga daga nan mutum ya kashe miliyoyi ya tafi maka dan ya bauta ma Allah shi kuma barawo ya kashe miliyoyi dan ya je ya sace ma wannan bawan Allah kudin sa to haka dan adam yake mutane biyu ne wasu ba su da rabo a lahira Allah ka tsare mu idan zuciya ta bushe ba abinda mutum zai yi ba saboda haka kai kana ganin ai kana son addini karka dauka zuciyar kowa haka take ba haka bane wani makiyin Allah ne saboda ka karka saki jiki da mutane kai dai ka yadda da Allah da abinda Allah ya hukunta amma maganar dan adam ba mai maganin sa sai Allah Allah kai mana garkuwa to abin da yasa Allah ya ba mu iblis iko saboda jarabawa ga dan adam a gane wanda ya yadda akwai lahira da wanda yake shakkan lahira sai Allah ya ce wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz mahaliccinka ya kai Muhammad mai tsaro ne game da dukkan komai saboda haka duk abin da yake faruwa Allah yana tsarewa Allah ya sani babu kankanin abin da ke duniya wanda Allah bai san shi ba ai mun karanta a wannan sura saboda haka duk abin da kaga yana aukuwa da sanin Allah kuma Allah yana tsaron sa to wannan hakika zaka ganshi wato bayani ne mai dan tsawo amma malamai sun yi kokarin tabbatar da shi dan waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta suna dauke da wani ilimi na musamman wanda yake tabbatar maka damar da iblis ya samu damar da iblis ya samu ta ina aka samu wannan yana suratul a'raf a gudare da yawa cikin alqur'ani suratul a'raf aya ta 16 zuwa 17 Allah ya bamu labarin iblis la'anahullah a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya la'ance shi قال سيئتي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم إبليس يتي ولا تجد أكثرهم شاكرين وأن ينقيا مع الله كيف إبليس يتي نايرن سوا دا ikonka wanda a dalilinsa na samu halaka shi yasa yake cewa fa bima agwaitani wannan tawassuli ne da ikon Allah wanda Allah ke da damar ya tabbatar da bata akan halitta kuma ya tabbatar da shari'a akan halitta na rantsi da wannan da zatinka la'aqudanna lahu siratakal mustaqim duk inda aka ce akwai hanyar Allah Iblis ya ce ni ko sai na je na tsuguna inda dan adam zai bi sai na batar da shi summa la'atiyannahum min bayni adihim kaga bayan ya tsaya akan hanyoyin mu bai ishe shi ba zai zo ta gaban mu wa min khalfihim yazo ta bayan mu wa an aymanihim yazo ta daman mu wa an shama'ilhim yazo ta hagun mu kaga kenan ta duk inda kake tsammani zaka tsira akwai shedan a wannan gurin sai Allah ya ce wala tajidu aksarahum shakirin ba za ka samu mafi yawa masu godiya ba ashe kaga alƙawarin farko mai iblis ya ce ma Allah ba za ka samu mafi yawan ƴan adam suna maka godiya ba wannan shine abin da iblis ya faɗa ma Allah tabaraka wa ta'ala me ya faru da mutanen saba'i me ya faru da su kaga abin da ya faru kenan ba su yi godiya ga Allah ba shine sai Allah ya ce sun tabbatar ma iblis zaton da ya yi sun tabbatar saboda ai a lokacin da iblis ya faɗi wannan maganar zato yake saboda ba shi da yaƙini yayi alƙawari zai yi iya ƙoƙari ya ga ya batar da dan adam yake gaya ma Allah in ka dubi tafsirin ibnu kasir yace inna hazal qawlu min iblis kana ala wajhi dhanni ai da iblis yake ce ma Allah zan tsuguna ma dan adam ta hanyar sa zan zo ta gaban dan adam da bayansa da damansa da hagunsa ba za ka samu dan adam mai godiya ba ya akai iblis ya sani ya akai iblis ya san dan adam ba zai zama mai godiya ba zato yayi iblis sai yayi zato idan na samu wannan ikon batar da mutum to zan yi iya kokari na in ga na raba dan adam da godiya saboda haka kokarin nan in dai na samu wannan ijaba to ina zaton dan adam ba zai iya gode ma Allah ba kaga zato yayi saboda haka wannan zaton shine Allah yake gaya mana a wannan aya ta 20 ta suratu saba'i wa laqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu kaga sun tabbatar ma iblis zaton da yayi musu fattabu saboda haka sun bi shi basu yi godiyan ga Allah ba illa fariqan minal mu'minin sai wani sashin mu'minai don abinda ya faɗa kenan yace wala tajidu aksarahum shakiri ba za ka samu mafi yawan mutane masu godiya ga ni'imarka ba to wannan ya zo a littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziya Igasatul Lahfal yana mujallal na farko shafin 101 Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace as-sawabu an yuqal laysa lahu tariqun yatasallatu bihi alayhi la min jihati al-hujjati wala min jihati al-qudra. Asali iblis ba shi da yadda zai yi batar da dan adam, me yasa? Saboda hujja ita ke sa a batar da mutum, to sai zama iblis ba shi da hujja. Iblis ba shi da hujja, sannan kudura fa ba shi da iko ya batar da mutane, ba shi da hujja, ba shi da iko. Yace to abu biyun nan, al-qudra dakhila fi musamma sultan. Idan aka ce ba ka da ƙarfi, wanda ba shi da ƙarfi ba shi da iko, saboda dalilin ƙarfi ake cewa wani mai iko ne. Idan babu wannan ƙarfin, ko sarki ne, ba za a ce ai wannan mai iko bane, saboda ba shi da wannan ƙarfin da zai tabbatar da ikonsa. To Allah tabaraka wataala bai ba mu shaidan ba. Inna ma summiyatul hujja sultanan, abinda ya sa ka ji ana kiran hujja da kalmar as-sultan, ana kiran hujja da sunan as-sultan, wato hujja iko ne, saboda duk mutumin da yake da hujja yana samun iko akan mutane. Idan kana da hujja, to sai ka kure kowa, ashe kaga hujja shine iko. To iblis ba shi da iko, saboda ba shi da hujja. Li anna sahibaha yatasallatu biha tasallutu sahibil qudrati biyadihi. Wato Ibn al-Qayyim Jawziya yace idan kana da iko, idan kana da hujja, to kamar kana da iko ne. Idan kana da hujja, kamar kana da iko ne, saboda haka zaka ga ka samu iko akan mutane. Idan mutum ba shi da hujja, to ba shi da iko. Kuma zaka fahimta duk sa'ilin da kake karatu kana ba da hujja, to jama'a za su saurara, saboda wannan sauraron shine ake nufi da as-sultan. Amma idan ba ka da hujja, to jama'a ba za su saurare ka ba. Abin da ya faru da iblis kenan. Shine Ibn al-Qayyim Jawziya yace wa qad akhbara subhanahu annahu la sultana li auduhu ala ibadihi al-mukhlasin. Allah ya faɗa mana iblis ba zai samu iko akan bayin Allah masu tsarkake ibadar su ba. Wannan ya zo a suratul hijri aya ta 39 zuwa 42. Qala rabbi bima agwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in. Sai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala, sai Allah ya ce hadha siratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Bayina na kwarai ba ka da iko a kansu, saboda haka shedan ba shi da iko akan bayin Allah na kwarai. Allah ka samu na ciki. Sai ya ce illa manittaba'aka minal gawin. Sai fa wanda ya bi ka daga cikin rudaddu halakakku, to wannan kana samun iko akan shi. A suratul Nahl aya ta 99 zuwa aya ta 101, Allah ya ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah ya tabbatar mana laysa lahu sultanun, iblis ba shi da wani iko akan waɗanda suka yi imani, waɗanda suke dogara ga Allah. Allah ya tabbatar da wannan, iblis ba shi da iko. Saboda haka misali zaka ga iblis ya rudi mutum, yana ganin ba za a zauna duniya ba sai da sihiri. Ai, in ba ka yi sihiri ba, ba ka zauna lafiya. Dole ne ka yi sihiri. To idan kai mumini ne, ka ce ba za ka yi sihiri ba, Allah ya isar maka, sai Allah ya ce to shedan ba shi da iko a kanka, saboda ka dogara da shi. Babu ruwanka da rataye wani abin rataya, ba ka binne wani abin binnewa, ba ka haɗiye wata laya, ba abin da ya dame ka, Allah ɗaya ka bar ma. To wallahi sai a samu masihirta su yi ta ƙulla sihiri. Sai sun gama da safe, sai a tura yaro unguwa a ce ai mun ga ya fito ya tafi kasuwa. Abin da Allah ya faɗa kenan. Innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Wallahi ka watsar da kulle-kulle, ka yarda babu kaman Allah. An gama. Daga banka da bayanka babu mai tsaronsa sai Allah. Shi ko Allah ya san makiyinka, shi ya yi su ma. Don haka babu mai ba su ikon su cutar da wani, shedan ba zai iya ba. Mai ba da wannan iko shi ne Allah. kuma Allah ba zai ba su ikon ba innama sultanuhu alal ladina yatawallunahu amma idan kana so kaga wanda sihiri yake kama shi to nemi mai yarda da sihiri kai kai naka sihiri wannan yayi na sihiri saboda haka sai a nemi wanda yafi wani kullun fada saboda haka wan yau sihirin sa yafi naka gobe sai ka koma neman malamai da za su baka sihiri mai karfi to abin da yake faruwa kenan shedan ba shi da iko sai ga wadanda suka jibince shi walladina hum bihi mushrikun wadanda suke shirka tare da shi Allah ya kare mu abubuwa guda biyu na daya nafa sultanahu wa ibtalahu ala ahli tauhid wal ikhlas ibn al qayyim al jawziya yace na daya ayoyin alqur'ani sun tabbatar ikon shedan baya samun wadanda suka yadda Allah daya ne wadanda suka dogara ga Allah waɗanda suka wanke zukatansu wallahi shedan bai da iko akan su ba zai taba yiwa ba nabiyu isbatu sultanihi ala ahli shirki Allah ya tabbata mana a cikin alqur'ani in ka yadda da shedan to shedan zai samu iko akan ka ashe kaga sharadin ka yadda cewa sihiri zai same ka in ka yadda to shikenan ka shiga uku sihiri sai ta kama ka ba alamanta wallahu don haka duk wanda ya jibinci tsafi da sauransu to shedan ya samu iko a kansa walamma alima aduwullahi anna allaha ta'ala la yusallitu ala ahli tauhid wal ikhlas ya riga ya sani tun a karan farko shi iblis Allah bai bashi iko akan masu tauhidi ba saboda haka shi da kansa yake gaya ma Allah fa bi izzatika wannan yazo a suratu sad na rantse da buwayarka ya Allah la ugwiyannahum ajma'in zan rude yan adam baki daya amma sai yace illa ibadaka minhumul mukhlasin amma banda bayinka wadanda ka tsarkake su ashe duk mutumin da ya zamanto mai ikhlasi ne Allah ya riga ya bashi kariya shedan bashi da iko akan sa Allah ka ba mu wannan kariya fa alima aduwullah anna man itasama billah daga wannan ranan shi kansa shedan ya sani duk wanda ya rike Allah azza wa jalla wa akhlasa lahu duk wanda yayi ikhlasi ma Allah wa tawakkala alai duk wanda ya dogara da Allah la yaqdiru ala igwaihi wa idlalihi wallahi tun daga ranan shedan ya sani ba zai iya fatar da mutumin da ya dogara ga Allah ba wallahi babu magani irin tawakkali ga Allah Allah ka samu iya yarda da shi to don haka anan kaga anan an tabbatar mana shedan yana da iko domin in ka dubi ayat da muka karanta walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin wama kana lahu alaihim min sultanin shedan bai samu iko akan mutanen saba'i ba illa lina'lama dan jarabawa ce gare su man yu'minu bil akhirati waye wanda ya yarda akwai lahira mimman huwa minha fi shakkin waye yake kokonta akwai lahira to ashe kenan shedan yana samu iko akan wadanda ba su yarda da Allah tabaraka wa ta'ala ba wato ibn al-qayyim jawziya yayi magana game da abubuwa guda uku wadannan abubuwa guda uku muhimmai ne kuma kana samun su a karkashin labarin mutanen saba'i tauhidi tawakkali ikhlasi wadannan abubuwa guda uku yace yamna'u sultanahu zaka ga wannan magana ta ibn al-qayyim jawziya a littafin igasatul lahfan yana mujalla na farko shafin 101 yana kitabu tafsir akwai littafin tafsirin ibn al-qayyim Allah ya masa rahma yace abubuwa guda uku yace wa ala haza fa yakunu sultanu ha huna ala man lam yu'minu bil akhira wa shakka fiha wa hum alladhina tawallawhu wa ashraku bihi fayakunu sultanu sabitan la manfiyan kenan idan mutun yana so ya tsira daga iko na shedan a kansa to ka tabbata ka yarda da Allah ka samu cikakken imani shine ake nufi da at-tauhid ka tabbata ka yarda da Allah tabaraka wa ta'ala an samu arkanul iman a tare da kai na biyu at-tawakkul ka dogara da Allah shi kadai na uku al-ikhlas duk abin da za ka yi ka rika yin sa domin Allah ba domin ayabe ka ba ba domin duniya ba yace idan kai haka to za ka samu tsira kuma wannan magana ce ta malaman farko kamar misali Ibn Qutayba shi ya fara gabatar da bayani game da wannan iko na shedan domin a wannan ayar Allah yana tabbatar da shedan ya samu iko a kansu an a wata ayar kuma fa zaka ga Allah madaukaki yace ya hana shi iko wannan shi ya nuna cewa waɗanda shedan ba shi da iko a kansu sune mu'minai masu tawakkali ga Allah ko masu ikhlasi waɗanda suka rasa waɗannan to sune shedan yake samun iko a kawunansu Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب